haka mai wuya.
Sunana Tanimu na Allah. Ni gaskiya a nawa ra'ayin zan ta'allaka laifin komai a wuyan gwamnati domin irin abin da ake fada cewa su shugabannin Fulanin idan an dauki mutum ma'ana an kidnapi mutum su suke shiga tsakanin kidnappers din da dangin shi wanda aka doka a isasanci. To fi sabilillahi duk wanda zai duba wannan zance ya san cewa akwai abin dubawa a ciki wanda ya kamata a ce gwamnati ta dauki matakin da ya dace. Ko kuma mutanen gari da wannan al'amari yake faruwa a kan su sun sa ido basu ga gwamnati ta dauki wani matakin da ya dace ba, shin za su zama haka ne ba ranan da wani sauki zai zo ko kuma in ce wani canji zai zo? Dan mu gwamnati ta kasa za mu ce kaku tunda har ga makama an gani ba yadda za a yi a ce ana dokar mutane da sunan ana neman kudin fansa har ga mutum wanda zai iya shiga tsakani cewa kai mai bada kudi da wanda za a ba kudin nan kuma ka san mai shiga tsakanin nan dan uwan wanda zaka ba mu kudin nan ne. Fi sabilillahi wannan abun dubawa ne.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri Fulani a tsakar Maryam. Muna fatan kuna nan kalofin da muke a nan Washington DC. To duk da cewa an samu daidaituwar bakuna dangane da komawa da kai abinci daga arewaci zuwa kudancin Najeriya, har yanzu akwai matsaloli na a ƙasa da ya kamata a ce an fuskance su domin shawo kan matsalolin da suka haddasa wannan cijiyar da kuma yajin aikin kai abinci. Mun san cewa abin yana da alaƙa da rikicin da suka shafi Fulani, wanda kuma wannan shine batun da muke ci gaba da tattaunawa a wannan shiri na tsakamin za a kwanakin nan a muhawarar da wakilin mu na Lagos, wato Babangida Jibrin, ya shirya mana a tsakanin Alhaji Salisu Garba, sarkin Fulani Shagamu, da Alhaji Musa Zika na kungiyar Amnesty International. A cikin shirin yau da za mu kawo muku, za mu taɓo maganar rawar da ake ganin gwamnonin arewacin Najeriya sun taka ko kuma sun ƙi takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Sannan kuma za mu ji martani dangane da kiran da gwamnan jihar Kano ya yi na cewa a daina barin Fulani ma suna tafiya can kudancin Najeriya su tsaya abinsu a nan arewacin Najeriya. Sauran gwamnoni da kuma mutanen arewa sun yarda da wannan matsayi. Ina kuma zargin da ake yi game da cewa aksarin Fulani da ake gani suna bulla a cikin harkokin nan ba ma Fulani Najeriya ba ne? To ba tare da ɓata lokaci, bari in maida ku ga Babangida Jibrin da bakinsa.
Fulanin tunda da kai ma ka yarda cewa akwai masu laifi a ciki, me kike ganin yana haifar da hakan? Za a iya cewa ragwanci ne ko kuma matsala ce da ke tattare da rashin dabbobin su ke sa su shiga cikin wannan ta'addanci?
Alhamdulillah, abin da ke faruwa farko wannan abun ka samu yana dan wala dan karami kaje sai zo babba idan wannan mun ya faru zan fara da farko ya faru zan fara aka ba aka fara kashi fila ga a gida suka je su ko su je su sai da nono ko wani guri duk da cewa suka shigo cikin rida kashe su kuma ba za a wani magana ba na kamar kai aka ce banza ana nan kuma ana dan abu aka dan wala kana kana su kuma fila ne suka zo da kudin da daukar shanu wasu mutane suna daukar shanu suna zo suna ana fada wasu mutane ana daukar shanu ana saidawa to mutum da ya waye gari yana da shanu sa yana da shanu yau waye gari yau bai da komai bai ko kaza bai da ita kai baban shi ma kashe shi wani shi kai daga banta kuma to ai duk abin da kace yazo yi shi kuma zai tunda ga kuma inda kace ba ilimi da shi duk abin da kace yazo yi rama abin da kai mai aka zai iya yi to wannan abun ya faru asali ya kamata ta hutu ne da ta zo tun daga lokaci a maganin shi da bai yaro wanda ya yi ya zo da yin nan ba bilanin nan ba na ganci bane ba wanda bane kawai shanu su ne aka dauka aka tafi da su gaba kwashin wannan shanu su gaba daya kuma kashe musu iyan su gaba daya kuma ka to shi ne kawai suka dawo suke wannan irin wannan rama kai saboda bilanin ne shi bai san cewa ni kai mace bai san da kaba nan da shekara goma ne kamar yana kallon ka ne ba yana kai ba don haka ne tun da asali irin wannan abubuwan tun da kawai maganin wannan hukumar ba maganin bai maganin shi ba shi ne wannan abun da ya faru tun farko wanda zan fara ana kashe kila ne a garuruka shi ne kawo ya zama wani kala wanda kuma wasu mutane wanda marasa tsoro Allah marasa mutunci marasa kirki a kasan nan to ka shigo ciki don su yamu da Najeriya don su ba ta Najeriya kawai shi ne magana ke da kuma su kawo rashin zaman lafiya da magana siyasa ce kala shi ne kawai magana wanda abu da ya haddasa wannan abubuwa ba ku gane zargan shi wanda kawai abu ka shi kano su ne kane shi ka dole ne in ya kace ya duk wanda ya sauko da shi ga bindiga da yusu ya zama yusu yi tun da zama ba su zan abin da makon suna ne a wasu abin da aka yi musu dama can suna rama gaya ba tana bindiga ba ne ga zama kuma ga bindiga masu kuma duk abin da suna yi din nan wurin su gurare garuruka da suke na wannan abubuwa kai ya tozo ake yi ba su ke zuwa wanda ba da talata ne ne tinkari gari bai san gari ba dan uwa duk mutanen garin suke zuwa dauko yanzu sai mu shiga shiga zuwa su duk nan mushi abin wanda zai yi sun ba su kuma sanin ko yanzu wannan wannan su yanzu wannan aikin abin da ke faruwa kenan
to da kace gari tozo ake akwai wanda ke zargin ma Fulani nan yawancin su ba ma yan Najeriya bane suna fitowa ne daga kasashe makwabta ko a matsayin ku na shugabanni kun grand bincike kuma kun tabbatar da haka
eh to kaga kamar kaga mun na kudu ne yawanci kuma wanda suka shigo wadansu da su suna shigowa daga arewacin kasar nan ya kamata su kamar su wanda su kungiyoyi da suke na arewacin nan kamar su mai tattara su su ya kamata su yi wannan bincike amma mun ma mun kan mun san cewa ai akwai wanda suke bayan Najeriya ba tunda haka kwana da zaka ne akwai bidiyon da aka nuna kwana da ana kai da wanda aka nuna aka je wani mutum goma sha nawa ne sun zo daga ne sun kawo bindigogi bayan shi kuma direban da ya kai masa wannan bindigogin da nan ba ne ba dan Najeriya bane kaga ba wai kaga rakawa ne Najeriya kaga akwai yan waje da yawa a cikin wannan tafiyar bayan Najeriya kare bane magana gaskiya akwai yan waje wanda suke wannan abubuwa
to kun gamsu da matakan da jami'an tsaro ke dauka na hukuntawa ko kama irin wayannan bata gari
eh to ai dama ana addu'a ne duk mutum da aka ce Allah shirye su wanda kuma zai shiro kaga wannan dama mutum da addu'a dama duk mutum ya aikata mu ya sa shi kan su kan suke aikata mu ya san cewa dai akwai wani wata rana wanda ba zai faru ko kuma san duk wanda ke mu wanda ya ce abun mara kyau ya san dole ne wata rana da hukuma ba za ta bashi ba ko ba ka bari tunda ana son zaman lafiya da kage kuma kai ka san kaje ka abu da wanda zai kawo rikin zaman lafiya da kuma ba ta maka ba kuma wani suna iya kokarin su suna kokarin ta zama da samu da lafiya gaskiya suna kokari alhamdulillah
to Alhaji Musa barin dawo wajen ka kuna fafutukan kan haƙƙin bil'adama ya kuke ji kiraye-kirayen da ake cewa wasu kan su je wani bangare na kasar nan ko ya kuke ganin irin wannan
to idan har wani mutum zai bushi iska ko kuma a matsayin na gwamna wanda yake constitution nan shi ne dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya constitution shi ne kundin tsarin mun mazaunin nan ya dogara da shi ne so babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki sa su Fulanin suke yawan tafiya kudancin kasar nan su kuma da rashin tsawa da gwamnatocin mu na arewa suka yi dangane da abin da ya faru dangane da abin da ya kamata su yi ba su Fulanin mu ne saboda su makiyaya ne Fulani suna da wuya su zauna a wuri daya amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobin su, inda za su shayar da su, inda za su samu ilimin ƴaƴan su, duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu, idan su ma za su samu, to ina tabbatar maka wannan yawace yawacen zai ragu a gurin su. Domin in ka tsaya ka kalli shanun da ba sa yawo, za ka ga nunan su ma daban yake da shanun da suke yawace yawace, ba su wannan gari ba su wancan gari, yawan ma ba ɗaya ba ne, kuma ingancin shi ma ba ɗaya ba ne. Saboda haka shi yasa muke kallon cewa akwai laifi na gwamnoninmu na nan arewa. Yanzu kamar maganan da kai akan maganan da Ganduje ya yi, yayi magana ce amma ana so a gani ne a aikace. Idan gwamna guda ɗaya fito ya yi magana, to su kuma sauran gwamnonin kuma za su ba shi haɗin kai a yi abin da ake nema, wanda za a sanadin ma Fulani inda za su riƙa zama da dabbobinsu suna kula da su, kuma suna kuma ilmantar kuma da ƴaƴayensu.
To a gaishe ku malamai, to idan Allah ya kai mako na gaba za mu dawo mu cika muku ci gaban wannan muhawara ɗin, inda wasu suke ganin watakila da za a dawo da shirin ilmantar da Fulani kila ya taimaka wajen warware matsala, amma ba ma shi ba. Ina magana cewa wato rashin jituwa a tsakanin su kansu ɓangarorin Fulani ɗin ya taimaka wajen jefa su cikin wani al'amari da suka shiga da ya haifar da matsaloli iri-iri. Sannan kuma za mu taɓo maganar ƙoƙarin da sanannen Shehu Malamin nan na Kaduna, wato Sheikh Ahmed Gumi, yake yi na shiga dazuzzuka yana haɗuwa da ɓangarori daban-daban na Fulani ɗin nan, abinda yake da bambancin ra'ayi daga mutane daban-daban. Yanzu a madadin shi Babangida Jibrin da ya shirya muhawara ɗin da kuma bakinsa wato Alhaji Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu tare da Alhaji Musa Jika na Amnesty International da kuma musamman Grace Alheri Audu ta haɗa mana shirin, Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington. Huta lafiya.